This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin saki kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Litinin 5 ga watan Fabrairu na 2024. Bayan labarin duniya za a ji cewa wasu 'yan Najeriya a jihar Neja sun gudanar da zanga-zanga game da cewa
abinci yayi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci.
Sannan za a ji yadda jami'an tsaro suka yi arangama da 'yan bindiga a jihar Sokoto. Kamar kullun a rana irin ta yau Litinin, za mu gabatar muku da wani sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a wannan makon shirin zai haska fitila akan yadda hauhawar farashin dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da ƴancin rayuwar 'yan Najeriya. Sai kuma labarin wasanni daga nan Washington DC. Amma duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Fadin masarautar Burtaniya ta Buckingham ta ce Sarki Charles ya kamu da cutar daji kuma ya dakatar da duk wani aikinsa da ya zama sai ya fito bayyana jama'a, kamar yadda fadar ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Sarki Charles, mai shekaru 75, ya kwashi kwanaki uku a asibiti a watan da ya gabata bayan da aka yi masa wani aiki a mafitsara, wata matsala ta daban da aka gano tun har ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aiki da sakon ta jaje. Vedant Patel shi ne mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka.
First and foremost, our thoughts are with the king. This is really with the king and his family. That's incredibly sad.
Yace da farko dai tunaninmu na tare da sarkin da iyalansa. Lallai wannan wani labari ne mara dadi. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, fada ta ce an gano sarkin na dauke da wani nau'in cutar daji, amma bata fadada bayananta ba, ko da yake wata majiya a fada ta ce ba cutar kansar mafitsara bace. Anada Nangolo Mumba a matsayin shugaban kasar Namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Hage Geingob. Geingob ya rasu ne a asibiti a birnin Windhoek bayan fama da rashin lafiya a ranar Lahadi. Tun a watan Janairu, shugaban kasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji. A ranar Lahadi, Mumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara. Hakan na nufin sabuwar mataimakin shugaban kasar da aka zaba Nandi Ndaitua ka iya zama shugabar kasa. Idan kuma har ta yi nasara, za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta Namibia. Ko da yake bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci kalubale daga jam'iyyarta ta SWAPO idan har ta nuna sha'awar tsayawa takarar. A yau Litinin, dakarun Isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila na IDF sun ce daga a cikin samaman da suka kai hada har-haren sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da ake gubza fada, da kuma wasu har-hare a arewaci da tsakiyar yankin na Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsanancin fada da ake a Khan Yunis yana ƙara tilasta wa fararen hula yin hijira zuwa Rafah da ke kudanci, yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar Gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci.
Secretary of State Antony Blinken is returning to the region beginning Monday in Saudi Arabia. He also has
wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa a yau Litinin Secretary Blinken ya koma yankin inda zai yi da zango a Saudiya da Masar da Isra'ila da kuma yammacin kogin Jordan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 75 cikin 100 na al'ummar Gaza sun fice daga gidajensu, suna kuma fuskantar matsalancin yunwa da karancin ruwa da magunguna da kuma matsugunai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Rasha ta zargi Ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa burodi a birnin Lysychansk da ke karkashin ikon Rasha a gabashin kasar ta Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a ranar Asabar ya kwatanta harin na Lysychansk a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ake zaman lafiya. Rasha ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin. Birnin na Lysychansk na da al'ummar da yawan ta kai 110,000 gabanin mamayar Rasha. a lokacin bazarar shekarar 2022 birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke karkashin ikon Ukraine ya fada hannun Russia. Hukumomin Ukraine dai ba su ce upon ba kan wannan hari da Russia ta zarge su da kaiwa.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu bude taskar hotonninmu daga jihar Neja, inda tura ta kai bango Kana gwamman mutane a jihar suka bazama kan titina don jan hankalin gwamnati tare da neman ta shigo cikin lamarin hauhawa farashin kayan masarufi, wanda a kullum wayewar garin Allah farashin kaya hauhawa suke yi. Wakilin muryar Amurka a Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da wata zanga-zanga Amina fadar gwamnatin jihar Niger, Nigeria, domin nuna damuwa akan halin ƙuncin rayuwa da tsadar kayan abinci da ake fama da shi a ƙasar. Masu zanga-zangar dai sun datse babbar hanyar mota da ta haɗa garin Mina da kuma Bidda da ke kudancin jihar. Hanyar da ke da matukar tasiri wajen hada kudu maso yammacin Najeriya da kuma arewacin kasar. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai sun yi karin haske akan dalilin su na fantsama akan titi domin nuna bacin ransu.
Sunana Aisha Jibril. Muna yi ne saboda abinci yayi tsada, kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba. Muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah, muna son gwamnati ta yi kyakkyawa, ta duba abinda muka taso da shi yau da safe, ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu.
Abduba Abubakar. Abinci yayi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 15,500, ana sai da duka dukowa, na sai da abin da ya gada ma. Gashi muna February, abincin gona na fitowa, komi na tsada. Ni tun da na fita duniyan nan, ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Sunana Ismail Haruna. Wannan abu mata suke yin sa, kuma muka fito muka mara musu baya, saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu. Sun nuna sun fi mu kishin abin nan. Kullun kwanan duniya karin kudin abinci, saboda Allah shugabannin nan mun tsaya mun zabe su da ƙuri'o'inmu, amma ba su damu da mu ba. To yau ina suke son mu sa kawunan mu?
Daga bisani dai jami'an tsaro ne suka tarwatsa waɗannan masu zanga-zanga da barkonan tsohuwa mai sa hawaye gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago. Da ya kira taron manema labarai akan wannan al'amari, ya ce tabbas sun san halin da al'umma ke ciki na tsadar rayuwa, amma ya alakanta wannan zanga-zanga da wani abu daban, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Ina tabbatar maka da jama'an jihar Niger cewa gwamnatinmu tana ƙoƙari ta taimaka ma talaka. Mukan buɗe baitul mali, mu ba da abinci gida-gida, anguwa-anguwa, saboda haka mun taba wai wahala bane fitar da wannan mutanen. Irin wannan gutsura tsoma shi ne ya wannan abu, amma Allah ya zama kai karshen shi. Amma muna kira jama'a al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kaman karam farauta. Kowa ya shiga hankalin shi, ana cikin lokacin ha'ula'i a duniya gabaki daya. Muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin yadda za ta kawo mana waraka cikin wannan harka.
Wannan dai shine karam farko da al'ummar jihar Niger da aka san su da hakuri da juriya akan duk wasu lamurra na rayuwa suka fito zanga-zanga akan tsadar rayuwar da a yanzu haka ta sa kowa yake ji a jikinsa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, daga jihar Neja za mu koma arewa maso yammacin Najeriya, inda mahukunta ke kan ɗaukar matakan daƙile ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan Najeriya. Su kuwa 'yan bindigar na ƙara kai farmaki ga al'ummomi, musamman ma waɗanda ke zaune a wuraren da ke da matsalar tsaro. Inda a jiya Lahadi ma wasu 'yan bindiga suka farma wasu ga garuruwa a gabashin Sokoto, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro. Daga Sokoton, Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton nan.
Dama tun lokacin da gwamnatocin jihohin Katsina da Zamfara suka kaddamar da jami'an tsaro da za su kare yankunan jihohin nasu, aka yi hasashen 'yan bindiga za su matsa zuwa jihohin da ke kusa da su da ba a kai ga samar da jami'an ba su riƙa yin aika-aikar su. sai gashi jiya Lahadi da Maryaci an samu labarin tawagar ƴan bindiga sun tunkaro yankunan Isa dake gabacin Sokoto. Da majalisar jihar mai wakiltar karamar hukumar Isa Honorable Habibu Halilu Modachi ya ce bayanai sun tabbatar da cewa ƴan bindigar sun taso ne tun daga Katsina.
Su da tawagar su sosai suka biyo wasu wurare na karamar hukumar mulki ta Isa sun ka shigo zuwa Turba. To nan ne suka haɗu da jami'an tsaronmu waɗanda annan a garin Turba suka yi ɗauki ba daɗi, inda babu shakka an fatattake su, kuma su ma sun sami nasarar halbe wata mota ta mutanen jami'an tsaro, wanda wannan shi ya gurgunta aikin jami'an tsaro nan take, kuma sun kai musu lahani sun ka ji ma jami'an tsaro kusan guda 5, wasu suna asibiti. Wannan abu ya faru misalin ƙarfe 5 na Maryaci zuwa ƙarfe 7 zuwa har 8 na dare, wanda abin yayi nuni kwarai da gaske.
Na zanta da wani mutumin Isa wanda shi ma tabbatar min da aukuwar lamarin.
Da suka kwakwanta bakin gulbi shine sai suka tura kaman mashin uku sai suka je bakin garin Turba suka yi harbi. Sai kaga aik sun yi tsokana kenan, kawai sai ƴan banga suka musu ka dauko motar su da mashina suka gangaro suka biyo su. Biyo da suka yi mun sun shigo cikin garin Mukwaruwa, akai a shiga garin bakin gulbi, ashe suna nan sun kwakwanta gurin, kawai sai dai wuta in ga maka. Direban ma da ya ja Hilux din yana zuwa kawai aka rubuce shi da harbi, ƙarshe haka ya afka cikin su din. Wallahi gaskiya dai fafata ta yi zafi tsakanin su, kuma an kashi ɗan ta'adda sosai in dan kashi, amma gaskiya an rasa jami'an tsaro na civilian GTF, gaskiya su ma kamar an kashi adadin su ya kai guda uku ko hudu haka.
To yanzu wani yanayi jama'ar wuraren da suke ciki, sannan waɗanda suka samu raunuka suna ina?
Waɗanda suka samu raunuka suna nan suna karɓar magani a nan cikin ƙaramar hukumar ta Isa a wata asibiti da ake cewa asibitin Malam Baba. Sannan kuma yanayin ƙauyen gaskiya yanzu mu jama'ar Turba ana cikin ɗarɗar, kuma hankalin mutane ya riga ya gama tashi sakamakon ƴan bangar sun nuna cewa tunda ba a kawo musu kayan aiki ba, hakan na nuna barazana ce ga rayuwarsu gaba ɗaya.
Na kuma tuntuɓi rundunar ƴan sandan Najeriya akan wannan lamarin, inda kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufai yace suna da masaniya akan wannan fafatawar da aka yi, amma rundunar za ta yi ƙarin bayani daga baya. Kuma kawo zuwa hada wannan rahoto ban samu bayani ba daga gare shi. Gwamnatin jihar Sokoto ma tamkar takwarorinta na jihohin Katsina da Zamfara ta dauki jami'an tsaro da za su kare yankunan jihar, waɗanda yanzu haka suna cin sansani suna karɓar horo ta yadda za su yi aiki. Akan haka ne mutane yankunan da ke fama da matsalolin ke ganin idan sun kammala karɓar horon to akwai buƙatar su yi aiki tare da takwarorinsu, duba da yadda dazukan da suka haɗa jihohin suke sarƙe da juna, kamar yadda ɗan majalisar jiha na yankin Isa ke cewa.
Tunda kaga a zahiri yanzu waɗannan mutane sun nuna sun haɗa kawunansu da ɓarayin Katsina da ɓarayin Zamfara, sun haɗa kawunansu domin su yaƙi waɗannan mutane.
Yanzu dai fatar jama'ar yankunan bata wuce samar da tsaro ba, ta yadda jama'a za su gudanar da lamuransu cikin sauƙi da lumana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kada a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 3:43 na rana. Ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba, mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama, wallahi sai dai haƙuri.
A ni dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tarar ke ji a jikina ta yi yawa.
Kayan abinci ya yi tsada, yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 buhu 60,000.
Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu.
A Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla. Masu rare batun hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowane fanni. A makon jiya an canza dala ɗaya ta Amurka akan fiye da naira 1,500 al'amarin da ya kara ta da rudani a fagen tattalin arzikin Najeriya, musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu. Yanzu haka dai ƴan ƙasar sun fara kokawa game da wannan yanayi, musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu, la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da ƴancinsu na rayuwa, duk da cewa galibinsu ko dai ba su san ma kuɗin takardun dalar ba, ko kuma ba ma sa amfani da wannan kuɗi na ƙetare da ake kira dala.
Sunana Nura Haladu, ƙaramin ɗan kasuwa. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba, amma ina jin mafiya mutane dai suna yawan magana akan ta, ana yawan magana akan ta, komai sai a ce mana magana dala. Mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu, ya zama abin da ya zama, wallahi sai dai haƙuri. Ya kamata a ɗau mana ɗan wani mataki a kai, ko kuma a san yanda za a yi mana, mu san yanda abubuwan nan su dan dawo normal yanda muke. Yanzu komai ya canja, abubuwa da yawa sun tashi, komai a ce dala, komai sai a magana dala. Da dai gaskiya masu yawa su yankan suna zuwa sosai da sosai, amma yanzu wanda ya san abin yayi ƙasa sosai, yayi lo ƙasan ma sosai, wallahi ba a tunanin ma yanda ake kamun abin, kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin ya zauna. Mu dalan mu rasa yanda abin yake, mu rasa yanda za mu sa kanmu kuma a cikin wannan yanayin abubuwa. To yasa muke ta yi magana akan cewa dala ya kamata a dau mana wani mataki a kai, wanda ko mu samu sassauci ko kuma samu wani ragi akan wani abubuwan wanda muke na kasuwanci.
Suna na Dua. Ani dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tarar ke ji a jikina ta yi yawa, saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala ta yi tsada, domin da dala ake siya. Kuma mu an zo ƙananan ƴan kasuwa, mu da ba mu san ta ba, kuma ta zo abin ya zo ya shafe mu. Gaskiya yanayin wannan dala ta yi tsada, mun shiga wani kunci na rayuwa, kasuwa ta lalace, mun rasa yanda za mu yi, wallahi wannan dala ta samu a wani yanayi, wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali. In ka sai a biyo goban kaje ya ƙara, in an jima ma yanzu ka siya da safan an jima kaje ya ƙara kuɗi, ga ba kuɗi, dala ta yi tsada. Fata na Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo sassauci, Allah ya karye dala.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa, kayan abinci ya yi tsada. Yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600, 500, buhu 60,000. Tamu ta Najeriya, wanda Buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sauko, kuma abun ya mafi da tsada, ya mafi ta wajen. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa, tunda mutane yanzu wallahi wasu da ƙyar ma suke cin abinci sau ɗaya. Ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa, wallahi yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya, kana waje kuma kana samu da ƙyar ka ci sau ɗaya, wanda yake kurkuku ma ai sai ya fi ka rayuwa.
To sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su da Tagarzali Ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta Kano sun yi fashin baki akan alaƙar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu.
Wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin Najeriya. Rauni na nufin cewa abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba, kamfanin nukanmu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba. Idan ka bi abubuwa ka zazzage su, za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda kurba, akwai dangantaka da dala din nan da take magana. Misali, masu karas, masu rake, cewa da an yi magana sai su yi maganar dala. To tattalin arzikin Najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu kasashe ba, da idan ka dauki mai karas, ka dauki mai rake, abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafawa na cikin gida. Yanzu misali, mu dauki mai karas. Idan kana ganin karas din da kake siya, ka gan shi an je an siye shi a wudu, da an shigo da shi birni, sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma magana dala. To akwai dalili. Yanzu misali, shi karas din irin da aka shuka aka dasa, ko daga cewa shi aka yi ko shuka shi aka yi, ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke suka yi shi ba. Na baka wannan ka je ka duba irin nan da ake zaga da kasan waje ake shigo da shi. Kaga idan za a sai shi iri da kasan waje, me za a yi amfani da shi? Da dala za a siyo shi. Na biyu, banda irin karas din, na tabbata shi takin da aka sa wa karas din, idan takin a nan aka yi shi, to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin, su da dala aka siyo su a cikin kasa waje aka siyo su, kaga sun shiga cikin karas din. Idan yanzu ka dauki shi ruwan da ake bawa karas din, injin da ake bar ruwan da ita karfin mesar ai da kasar waje aka siyo ta bamu ta mu ba, kaga anan dala ta shafi karas kenan. Idan aka wanke karas din aka zuba shi, na tabbata dauko shi daga gona zuwa kasuwa, shi ma maganar dalan ne. Wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a Najeriya cewa rayuwar talaka da mai kudi da talaka, shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala, shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dollarization, cewa dala ta zo ta yi kane-kane, duk da ba kudin kasar Najeriya ba ne, kudi ne na kasar waje, kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci, amma asirinsa ya taɓa rayuwarmu, ya shiga fiye da inda ba kazar.
Gaba a cikin shirin za mu ji matakan da ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala.
Duka ɗan so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta, kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka.
Madalla matsare da yake wannan batu na hauhawar farashin dala a kasuwar musayar kudade ta Najeriya ya shafi farashin dukkanin kayayyaki da 'yan kasar suke amfani da su, al'amarin da ke sanya rayuwa ke tsauri ga 'yan kasar. Masanin tattalin arziki Dr. Ghazali Ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan kasar ta Najeriya sun dauka.
Matakai da za a dauka, matakai kala biyu ne, akwai wanda suke na gajeren zango, akwai na dogon zango. Dole kasar nan a karfafawa 'yan Najeriya, musamman 'yan kasuwa, a gyara noma, kayan noma na Najeriya irin su zobo rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka nomansu a yi su, kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su, dalar tana shigowa. Shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowarta da kuma buƙatarta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce, ta mai ne, man fetur ne kawai ake shigo da dala. To yanzu saboda bashin da muka dauka, kudin man fetur din mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar, ai biyan bashi ake. Yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur, ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba, idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so. Sannan idan tayin gwamnati za ta yi wani tsari na shekara 8 ko na shekara 7 cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza, ba za a shigo da su ba, a zo a yi su a gida, to na tabbata an za a dauki wannan matakan, lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu, kuma farashinta zai ragu, za a samu sauki.
To Allah ya sa a dace. Masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
In garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu, sai za a ido
a kai da na Kwari. Yanzu kuma sai
jama'a, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran wasanni tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Kasashe hudu da suka rage a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast na ci gaba da shirye-shiryen tunkarar wasannin kusa da na ƙarshe na gasar da za a fafata a wannan makon. Najeriya za ta kara ne da kasar Afirka ta Kudu a ranar Laraba, yayin da ita kuma mai masaukin baki wato Ivory Coast za ta fafata da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Umar Ahmad Kwari, wani dan jarida daga Najeriya da yanzu haka yake a kasar ta Ivory Coast, ya yi mana bayani akan halin da ake ciki.
Babu shakka duk wanda ya zo wannan birni na Abidjan zai san cewa lallai su ya kawo ganga a wannan mataki na semi-final, domin ko duk wani shirye-shirye da ya kamata a ce a yi a bangaren ita hukumar CAF an riga an yi shi. Su kuma kasashen suna ci gaba da karɓar horo domin tabbatar da cewa sun samu kaiwa wasan ƙarshe da za a fafata tun daga ranar Laraba.
To Umar, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake hasashen cewa za su iya lashe gasar ta bana, duk da irin da yadda tafiyar hawainiya da ta soma da shi. Kuma yanzu haka za a iya cewa Najeriya ce tafi kowace ƙasa fuskantar irin ƙalubale na adawa daga ƙasashe da dama. Shin yaya ka gana ta shirin na tunkarar wasan wanda za ta fafata da ƙasar Afirka ta Kudu a jibi Laraba?
Najeriya dai karawarta da ƙasar Afirka ta Kudu karawa ce mai tarihi, domin kuwa a baya-bayan nan sun haɗu har sau huɗu, inda Najeriya ta samu galaba akan Afirka ta Kudu sau biyu, yayin da Afirka ta Kudu ta yi nasara sau ɗaya. Idan aka diba wannan fafata tsakanin bafana-bafana na Afirka ta Kudu da Super Eagles na Najeriya, za a ga cewa babu shakka dukkanin ƙasashen guda biyu suna da ƙarfi sosai, duba da ita bafana-bafana ta Afirka ta Kudu ta yi galaba akan takwarata ta Morocco, ta kuma samu nasarar fidda Cape Verde da yake wasan ya yi zafi har ya kai su bugun daga kai sai mai tsaron raga, inda akasarin 'yan wasan Cape Verde suka kasa zura mata kwallo a raga. 'Yan wasa ne waɗanda suke za su iya riƙe fireja, wato kai furmaki, har ya zuwa wani lokaci idan an yi sa'a an kai bugun da kai sai mai tsaron raga nan suka fi kyawu. Amma idan ka diba ƙungiyar Super Eagles tana da 'yan wasa masu yawan kai kora, irin su Victor Osimhen da kuma Ademola Lookman da sauran 'yan wasan da suke tsorin hanzari na kai kora gaba, yayin da kuma salon da 'yan wasan na Super Eagles suke da shi ƙarƙashin jagorancin mai horaswa Yusuf Isiro, muke tunanin cewa salo ne wanda za a iya tarewa kuma a kai kora har a samu galaba. Babu shakka su kuma ta ɓangaren nan ƙasar Cote d'Ivoire masu masaukin baƙi, ƙasa ce wadda 'yan ƙasar ta suna nuna sha'awa da goyon bayan 'yan ƙasar su sosai da sosai. Sabida lokacin da Cote d'Ivoire ta samu galaba akan ƙasar Mali, duk wanda yake nan birnin Abidjan ya san cewa bai ji sarai ba, saboda kwana ake kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da waƙe-waƙe na murna ta wannan nasara.
To da wannan kuma muka zo ƙarshen labaran wasanni na wannan makon. Mu kasance lafiya.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku yanzu ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Fadar masarautar Birtaniya ta Buckingham ta ce Sarki Charles ya kamu da cutar daji kuma ya dakatar da duk wani aikinsa da ya zama sai ya fita bainar jama'a, kamar yadda fadar ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Sarki Charles, mai shekaru 75, ya kwashe kwanaki uku a asibiti a watan da ya gabata bayan da aka yi masa wani aiki a mafitsara, wata matsala ta daban da aka gano tun har ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aike da sakon taya jaji. A cewar kamfanin dalancin labarai na Reuters, fadar ta ce an gano sarkin na dauke da wani nau'in cutar daji, amma bata faɗaɗa bayananta ba, ko da yake wata majiya a fadar ta ce ba cutar kansar mafitsara ba ce. Anaɗa Nangolo Mbumba a matsayin shugaban ƙasar Namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Hage Geingob ya rasu ne a asibiti a birnin Windhoek bayan fama da rashin lafiya a ranar Lahadi. Tun a watan Janairu, shugaban ƙasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji. A ranar Lahadi, Mumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara. Hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban ƙasar da aka zaba Nandi Ndaitua ka iya zama shugaban ƙasa, idan kuma ta yi nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci ƙasar ta Namibia. Ko da ke bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci ƙalubale daga jam'iyyarta ta SWAPO idan har ta nuna sha'awar tsayawa takarar. A yau Litinin, dakarun Isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila na IDF sun ce daga cikin samaman da suka kai har da hare-haren sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da ake gwabza faɗa, da kuma wasu hare-hare a arewaci da tsakiyar yankin na Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsanancin fada da ake yi a Khan Yunis na ƙara tilastawa fararen hula yin hijira zuwa Rafa da ke kudanci, yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar Gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 75 cikin 100 na al'ummar Gaza sun fice daga gidajensu, suna kuma fuskantar matsanancin yunwa da ƙarancin ruwa da magunguna da matsuguni.
Masu sauraro da takaitattun labaran, za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na ƙarshe a yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safen ku, idan Allah ya kai mu, a ji wasu abokan aikinmu na shirinmu na safe. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa Mai Nandudu da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.